لا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الهدي في كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو كان متى شاشد قوات جماد الأولى شكرة تدبو إيد دريود أربعين دبيو هجرة تمزن سيرة محمد صلى الله عليه وسلم دقى مكة زوى مدينة shine kuma yayi daidai da 31 ga watan 12 shekara ta 2020 shekara miladiya zamu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin littafin mai albarka littafin riyadus salihin wallafa babban malami al-sheikh Abu Zakariya Yahya bin Sharaf al-Nawawi Allah ya ci kamalin da rahmansa a wancan sati da ya gabata mun tsaya ne a hadisi na biyu a cikin babin da yake bayani game da falalar sauki a cikin siye da siyarwa babu fadli samahati fil bay'i washira wal akhdhi wal ata wa husn al qada wat taqadi wa irjahi al mikyal wal mizan والنهي عن التطفيف وفضل إنذار الموسر المعسر والوضع عنه باب ديكي بياني غمدا فللر صوت كاوا أتكين سييد سيروا دوكما كربا دبايروا أتكين أبن ديكي بانت لكيبا دوكما كوتتا بيام باشي إذن كتباشي da kuma kyautata neman a biya ka bashi idan an ci bashin ka mutun yayi su a cikin hanya mai sauki ta hanyar da ta dace ba tare da matsawa ko takurawa da kuma cika mizani lokacin da zaka aunawa da mutane kaya da kuma hani game da at-taqfif shine tauye mudu da kuma falalar mai wadata yayi wa wanda yake cikin kunci a sassauci ko ya jira shi zuwa lokacin da Allah madaukakin sarki zai sare masa ko kuma gaba daya ya yafi masa wannan shine babin da muka fara karatun sa wancan satin lokaci kuma ya riga yayi zamu tashi hadisi ne na uku insha Allah ta'ala a cikin wannan babin malam yace wa an abi qatadah radiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وانا ديسي انكر كوشة لك الصحابي ابو قتادة الانساري الا كارا مسير دا يتي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجما زن الله تيراد امنتن الله سكار تبتا اغريشينا تيوا من سره اي ينجيه الله من كرب يوم القيامة wanda duk zai faranta masa rai Allah madaukakin sarki ya tsamar da shi daga bakin ciki ko damuwa ta ranar tashin alkiyama falyunaffis an mubsirin to yayewa wanda ke cikin kunci damuwar da yake ciki ta hanyar jiransa idan bashi da abin da zai bashi lokacin da ya ci bashinsa aw ya dawo anhu ko kuma ya yafe masa bashin gaba daya abinda ake nufi da falunaffis anan wajen shine lokacin da ya zo karbar bashi a wajen wanda yake bi bashi ya tabbatar yana cikin kunci da matsi bashi da halin da zai biya shi to ya jira shi ya masa rungume zuwa lokacin da Allah madaukakin sarki zai sare masa abinda zai biya shi aw ya dawo anhu ko kuma idan zai iya yafi masa bashin gaba daya wannan hadisi rahu muslim imam muslim ya fitar da shi a wannan hadisi kamar yadda muka ji shi annabi tsirada aminci tsara tabbata a gare shi yake cewa wanda duk yake so ko kuma wanda duk abinda zai faranta masa rai Allah madaukakin sarki ya tsamar da shi daga damuwa ko bakin ciki daga cikin bakin cikin lahira to waɗannan abubuwa guda biyu zai aikata wata ruwaya ta zo da alkarbu da yiwa ka walasin din nan fataha rawu kuma ai mata sukun alkarbu kenan wata ruwaya kuma ta zo da alkurab ka walasin ai mata bamma sannan rawu din ai mata fataha alkurab duk abin da yake nufi shine damuwa da kunci ko matsi halin kunci ko damuwa ko matsi a kusan Larabawa suka amfani da lafiza kusan guda hudu wajen bayyana su ko a ce al-karbu ko a ce al-hammu ko a ce al-ghammu ko a ce al-huzn duk abin da yake nufi damuwa cikin zuciya amma sai dai suka kokari su bambance kowanne ɗaya daga ciki idan sun fada idan suka ce al-huzn to abin da suke nufi shine bakin ciki ko damuwar abin da ya riga ya wuce wani abu mara kyau da ya riga ya same ka amma ya riga ya wuce a baya to damuwar abin da kai koman sa a cikin zuciya shi suke kira al-huzn abin ya riga ya wuce ya riga ya faru ya wuce to amma abin yana damun ka har yanzu ka kasa mantawa da shi kullun ka kwanta kana tunanin sa to irin wannan al-huzn suke kiran sa in suka ce kuma al-hammu shine bakin ciki ko damuwar abin da bai riga ya zo ba abu ne da kake tunani zai same ka mara kyau bai zo ba abin mai yiwa ne faru mai yiwa kuma Allah madaukakin sarki ya canza maka shi ma gaba ɗaya yake faruwa to amma dai sa ran da kake yi zai iya faruwa a gare ka sai sa ka a cikin damuwa da kunci ka kasa sakewa to wannan shi ake kira alhamu alghamu kuma shine bakin ciki ko damuwar abin da kake ciki yanzu abin da ya same ka a lokacin shi ake cewa alghamu to amma shi alkarbu shi wanda muke bayani a wannan hadisi shi bakin ciki ne da damuwa da kunci da matsi na lokacin da kake ciki amma shi tsananin sa yafi algamu shine suka ce wa hiya ghamun ya'khudhu bin nafsi li shiddati shine bakin ciki ne damuwa amma kuma lokacin zaka ga har numfashin mutun yakan abinda bawo shi yake cewa mutun yana gogguwa ma numfashi saboda tsananin sa irin bakin cikin da zaka ga kirjinka yayi kunci ka kasa sakewa shi ake cewa alkarbu to irin wannan damuwar ta karshe duk mutumin da ya samu wani a cikin kunci ta dalilin bashi ya jira shi ko kuma ya daga masa kafa to Allah madaukakin sarki zai yayi masa irin wancan damuwar da zai shiga ran tashin alkiyama ran tashin alkiyama lokaci ne da yake akwai abubuwa kala-kala na kunci da matsi da damuwa a cikin su to wannan kunci da damuwa da matsi din da mutum zai shiga Allah madaukakin sarki shi kuma a lokacin zai yayi masa wannan damuwar da kuncin da yake ciki me dalili shine idan kana ban mutum bashi ka je ka tabbatar bashi da halin da zai biya ka yana cikin kunci da matsi shi ma to sai ka jira shi ka ce ba matsala insha Allah ta'ala idan ka samu nan gaba sai ka bani wannan abin da kai ka sa masa farin ciki saboda damuwar da yake ciki ta bashin da ake masa za a iya ci masa mutunci ko a masa wulakanci yanzu babu wannan a tattare da shi to kai kuma lokacin da zaka shiga kunci ran tashin alkiyama lokacin Allah madaukakin sarki zai fitar da kai ko kuma gaba ɗaya ma ka ce ka yafi masa shine aw yadha anhu ko ka ce gaba ɗaya ma bashin da nake bin ka je ka je na ban maka saboda kaga ba zai iya biya ba wannan abu ne da yake mai kyau kwarai daga cikin shari'ar musulunci ta kwaitar da shi wannan hadisi imam muslim ya fitar da shi a cikin ingantaccen littafinsa hadisi na hudu a cikin wannan babi wa an abi hurairata radiyallahu anhu an karbo daga sahabi abu huraira Allah ya kara masa yarda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala haqiqa manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace kana rajulun yudayilu an-nasa wa kana yaqulu li fatahu idha ataita mu'siran fatajawiz anhu la'alla Allah an yatajawaza anna wannan hadisi kamar yadda muka ji shi sahabi Abu Hurairah ya fitar da shi yace hakika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kana rajulun wani mutum ya kasance yudayunin nas yana ma'amala ta siye da siyarwa da mutane amma ta bashi wannan mu'amala ce da ake ta kasuwanci amma ta bashi mutum zai zo ya karbi kayan kasuwanci a wajen abokin kasuwancinsa amma a lokacin bashi da kuɗi zasu ciniki ya sallama masa akan farashi kaza idan ya dauki abin zai je shi kuma ya siyar ya dora nasa sai kawo wanda wanda ya sai kayan a wajensa abin da suka ciniki da shi saurari ba kuma sai ya dauke shine abin da ake nufi da cinikayya ta mudayen bashi ne ciniki ne amma da bashi saboda haka shi wannan mutum ya kasance yakan yi mu'amala ta bashi da mutane wa kana yaqulu li fatahu ya kasance yakan ga yawa yaransa duk lokacin da zai aike shi je karbo masa bashin da mutane suka daukan masa na kaya sai ya ce masa idza ataita mu'siran idan ka je wajen mutumin da yake cikin kunci da matsi ka tabbatar bashi da shi fatajawiz anhu to ka saurara masa ka rabu da shi ka kyale shi ka kawo da ka gabarin sa malamai suka ce abinda ake nufi da kalmar fatajawiz anhu za ta iya daukar abu guda uku na farko shine idan ka je ka tare yana cikin kunci ka daga masa kafa zuwa lokacin da Allah zai yi sari masa na biyu idan ka tare yana cikin kunci ka yafe masa ka ce kudin da ya karba an ban masa gaba daya shi ma zai dauka na uku shine kai masa zance mai dadi ta hanyar neman bashin da ake bin sa kada ka kausasa masa kada ka gallaza masa kada ya fuskanci mu'amala mummuna lokacin da kaje ka karba shi a wajensa to kowane ɗaya daga ciki zai karba wannan wasiya ce ta musamman da yake wa yaransa duk lokacin da zai aike shi wajen mutanen da suke mu'amala bashi da su idan ka je wajensa ka tabbata yana da shi karba kuɗi ka kawo mana in kuma babu to ba cin mutunci ba tuzurtawa ba muzantawa washe yake gani zai iya biya ya gaya maka ka tafi lokacin da ya gama ka dawo ko kuma idan ka tabbatar talaucin nasa ya kai talauci ko kuncin nasa ya kai kunci babu gaba daya ka ce to mai gida ya ce an yafe maka ka je Allah madaukakin sarki ya yasa ko kuma alal kalla kada ai mu'amala ta cin mutunci ko wanda ɗaya daga ciki zai dauka sai shi ubangidan nasa ya ga yaran nasa cewa la Allahu ayyata jawada anna mai yiwa ne mu ma muna da abubuwa da dama da muke yi na ketar gona da iyaka na rashin kyautawa wanda muke saban Allah madaukakin sarki mai yiwa ne idan muka yafe wa bayin Allah mu Allah madaukakin sarki ya yafe mana shine fatan sala Allahu ayyata jawaza anna mai yiwa ne mu Allah madaukakin sarki ya yafe mana kauda kai game da namu laifuka ana nan wannan bawan Allah da yake wannan mu'amala falaqi Allah sai ya rasu ya mutu sai kuma ya hadu da Allah madaukakin sarki fatajawaza anhu sai Allah madaukakin sarki kuma ya kauda kai ya bar masa duk laifukan da yayi Allah madaukakin sarki ya yafe masa ya sa shi aljanna shine abin da yake bukata da dan wannan ina fatan fahimci hadisi yadda yake shi wannan mutumin mu'amalarsa da mutane ta bashi duk lokacin da zai tura yaran su karɓa bashi to sai ya tuno shi ma fa akwai wasu bashi shika da Allah subhanahu wataala yake bin sa shi ma ya ci bashi a wajen Allah madaukakin sarki wannan irin bashi maybe akwai abin da aka ce yayi na wajibi yake maybe akwai abin da aka ce kuma kai yayi sai da yaje aikata shi kaga duk wani abuwa ne da ya saba wa Allah madaukakin sarki ya san kuma Allah madaukakin sarki zai kama shi akan wannan abu to sai ga yaran sa cewa duk lokacin da kaje karɓar bashi kada ka takura wa mutane kada ka matsa musu ka bi su ta hanyar da ta kamata idan mutum ka samu abin da ka samu na bashi ka karɓo ka kawo mana in kuma babu to ya gaya maka lokacin da zai iya biya in babu gaba ɗaya ka yafi masa ka to ka bashi me yasa da fatan idan mun haɗu da Allah madaukakin sarki shi ma yayi mana mu'amala irin mu'amalar da muka yi wa bayinsa shine yafe mana abin da yake wajen mu to kuma Allah madaukakin sarki sai ya masa aljaza'u min jinsil amal kama tudin tuda sakamako daidai da irin nau'in aikin da aka yi irin abin da ka shuka shi zaka girba sai Allah madaukakin sarki kuma yafe masa yaje ya da Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki kuma yace duk abin da ka aikata na zunubi ka je mun yafe maka saboda wancan abin da kai na yafe wa bayi bashin da kake bin su muttafaqun alaihi wannan hadisi bukhari da muslimi suka rawaito shi wa an ibni mas'ud wa an abi mas'ud al-badri radiyallahu anhu qala wannan hadisi an karbo shi daga Abu Mas'ud Al-Badri in aka ce Al-Badri mutumin a Badar kenan. To amma shi wannan sahabi Abu Mas'ud ana kiransa Al-Badari ne saboda ya zauna a gurin da Badar aka yi Badar din. Ba wai ya halitta yakin Badar din bane kamar yadda tarjuma ta zauna a cikin littafin sirra. Shi ya zauna a wajen ne ba yakin Badar din yaje ba. Shi yasa idan aka ce Al-Badari shi a tasa to ba ana nufin wanda yaje yakin Badar bane. Radiyallahu anhu Allah kara masa yarda kale yace قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مازن الله تعالى الامتي تسار ثبت ا غريشي يتي حسب رجل ممن كان قبلكم اي وون متين حسابي daga cikin mutanen da suka gabace ku al'ummomin da suka gabace mu annabi tsira da amci tsira ثبت ا غريشي يتي daga cikin su an yi wa wani mutum hisabi ba fa hisabi irin da lahira ba hisabi irin da lahira wannan lokaci guda ake yin sa ba a ware wani ai masa hisabi nasu a'a kididdigan aikin da mutum ya aikata bayan ya mutu Allah madaukakin sarki zai kalli ayyukansa me ya aikata waɗanne ne masu kyau waɗanne ne marasa kyau shine abin da ake nufi da hisabi dama hisabi a kirge kenan ko naka ce hisabi da wata me kenan kirge ma'ana an kididdiga ayyukan da ya aikata masu kyau da marasa kyau falam yujad lahu min alkhair shay'un annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi yace ba a samu komai daga cikin aikin alkhair daga cikin ayyukansa ba babu komai da za a iya nuna a ce wannan mai kyau ne daga cikin ayyukansa duk ayyukansa na banza ne gaba daya haka aikin sa ya nuna illa annahu kana sai dai abu dai kawai ya kasance shi wannan mutumin yukhaliqun nasa yana takuduwa da mutane wajen kasuwanci shi da su yana mu'amala ta kasuwanci shi da jama'a wa kana musiran mutumin ya kasance mai yalwa ne mai dukiya ne wa kana ya'muru ghilmanahu yana kuma umartar yaransa da suke masa aiki duk lokacin da zai aike su wajen karbo masa bashi a wajen mutane ayyata jawazu 'anil mu'siri da cewa su kyale duk mutumin da yake cikin kunci duk mutumin da yake cikin matsi su rabu da shekara su takura masa wannan shi ma zamu dauke shi fassara kamar yadda muka fassara na baya ko dai su kyale shi gaba ɗaya su yafe masa ko kuma su daga masa kafa zuwa lokacin da Allah zai sare masa ya kawo shi ma dai wani ayan maka yawa an maka Allah lakalla dai mutun yana banka bashi kai masa alƙawari zaka kawara naka zara nan tazo babu yazo tambaye bashin sa kace masa babu yace maka to she kake gani zaka iya baraka ƙara sa mata ranar yace babu matsala Allah madaukin sarki ya sare ayi maka mutunci ina fatan fahimta yawa qala Allahu azza wa jalla sai Allah madaukin sarki yace bayan wannan mutumin ya rasu ya mutu ya koma ga Allah madaukakin sarki nahnu ahqqu bidhalika minhu irin wannan mu'amalar da yake wa mutane da yafe musu bashi ko kuma daga musu kafa sai Allah madaukakin sarki ya ce to mu muka fi cancanta da bi masa irin wannan mu'amalar daga masa kafa ko mu yafe masa gaba daya ina fata an fahimta a tajawazu an sai Allah madaukakin sarki ya ce da mala'iku ku rabu da shi ku kyale shi kada kuma ta muka ce a cikin ayyukansa gaba daya babu alkhairi ko daya duk ayyukan dai a duniya gaba ɗaya babu alkhairi amma me yasa Allah madaukakin sarki yafi masa gaba ɗaya shine yafi wa mutane bashi da yake ko kuma daga musu kafa da yake idan ba su da shi suna cikin kunci su kawo lokacin da suka samu Allah madaukakin sarki wannan kawai kalla yace ya tafi aljanna an yafi masa duk abincin da ba wani alkhairi a cikin ayyukansa Allah madaukakin sarki yafi masa to shine malami suke cewa yan uwa da yawa kyakkyawar mu'amala tsakaninka da mutane musamman sanya farin ciki a zuciyar mutane ƴan uwanka da dauke musu kunci da damuwa lokacin da suke cikin ta irin wannan mu'amalar yana baka daraja da martaba da sallah da kiyamar laili da azumi da sadaka ba sa baka shi ina fata an fahimta ƴan uwa kai wa mutane kyakkyawar mu'amala ta hanyar sanya farin ciki a cikin zukatan mutane ƴan uwa galibi abinda muke renawa kenan galibi wani lokaci ga mun shigaltu da mun kulawa da abubuwan da suka shafi ibada wacce za ta amfane mu mu kadai mutum yayi ta azumi yayi ta sallah abubuwa ne masu kyau su ma to amma sai ga ya manta da wancan janibin kyautatawa mutane da fitar da su daga cikin kunci sai ga an manta da su wanda wani lokaci ko kullu wannan mutumin da muke bayani akan sa ba shi da wani aikin alkhairi gaba ɗaya da ayyukansa gaba ɗaya Allah madaukakin sarki yasa an kididdige ayyukansa gaba ɗaya babu aikin alkhairi sai wannan kadai kuma shi kadai Allah madaukakin sarki ya kalla ya bashi aljanna ku kalli musalin da annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ya buga mana game da wata karuwa daga cikin banu Isra'ila da kishin ruwa ta jata ta je bakin rijiya ta sha ruwa ta je daidai bakin rijiya sai ta tarar da kare yana lallagi a bakin rijiyar yana fito da harshen sa saboda kishin ruwa ta cin masa sai ta gane cewa wannan karan abin da ya koro shi zo bakin rijiyar nan shine irin abin da ya koro da kishin ruwa ni ma na zo neman ruwa saboda haka ta cire huffinta ta tattaka ta shiga cikin rijiyar ta ebo ruwa ta zo ta ba karan ta zo masa ya sha ya sha ya koshi sannan ta shiga ta ebo ita ma ta sha wannan abin da ta aikata shi kadai Allah madaukakin sarki kallai ya bata aljanna duk wani abin da ke na karuwanci da yawon ta zubar da rashin komai da komai Allah madaukakin sarki ya yafe mata ya bata aljanna saboda me wa take tutawa kare take tutawa yan uwa ya kuma kai da zaka ke tutawa dan adam wanda Allah madaukakin sarki ya ce wala qad karramna bani adam Allah ya girmama dan adam ya mutunta shi shi yasa mutunta dan adam da girmama shi da kyautata masa wallahi na ɗaya daga cikin mafi girman aikin da Allah madaukakin sarki yake so shi yasa mu yi kokari kodai wushi wajen ayyukan mu ga muna sanya farin ciki da annashuwa cikin zukatan yan uwanmu musulmi Allah madaukakin sarki ya bamu dama dan uwa wannan hadisi shi ba Imam Muslim ya fitar da shi a cikin ingantaccen littafin sa wa an Hudhaifah radiyallahu anhu qala wannan hadisi an karbo shi daga sahabi Hudhaifa ibn al-Yaman Allah madaukakin sarki ya kara masa yarda kale yace utiya Allah ta'ala bi 'abdin min 'ibadihi an zo wa da Allah madaukakin sarki da wani bawa daga cikin bayinsa bayin yar su kenan atahu Allah malan wannan bawa da aka zo Allah da shi Allah madaukakin sarki ya bashi dukiya a rayuwarsa ta duniya lokacin da ya rayu a duniya kafin ya mutu Allah ya bashi dukiya mai yawa fa qala lahu sai Allah madaukakin sarki ya ce da wannan bawan ma za amilta fi dunya bai ka aikata a duniya abin nufi waccan dukiya da aka baka mai yawa bai kai da ita qala sai wannan bawa ya ce a qala wannan magana ce ta Hudhaifa ibn al-Yaman mai rawaito hadisin shine ya kawo ta magana ya tusa ta a cikin hadisin amma ba magana ce ta annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ba kamar yadda malaman hadisi suka ambata yace walaikumunallahu haditha bayuku a ranar tashin alkiyama babu wanda ya isa ya koye wa Allah madaukakin sarki wani zance duk abinda Allah ya tambaya dole a fito da shi karo karo ma'ana wannan iqtibasi malamai suke ce masa iqtibasi shine kana magana sai ka dan aro wata ayar sai kai hujja da ita a cikin magana ka sai ka ci gaba da magana yace walaikumunallahu hadithan bayi ba sa ya koye wa Allah madaukakin sarki wani zance qala sai wannan bawa yace ya rab ya ubangiji atece ni malak ka bani dukiyarka kaga dukiyar ma da ya tashi bayani sai jingina ta zuwa gaba zuwa ga Allah madaukakin sarki shi yasa duk abinda Allah madaukakin sarki ya baka a duniya ka sani ba naka bane na Allah ne madaukakin sarki ya baka aro idan ka rasu kuma sai wasu su gada su ma sai Allah ya ba su aro su ma in suka tafi sai wasu su gada su ma Allah ne haka abin yake tafiya tun daga farkon duniya zuwa ƙarshen ta duk abinda Allah madaukakin sarki ba wani bawa to ba mallakin sa bane mallakin Allah madaukakin sarki shi yasa a cikin dukiyarka idan ya gada ma sai ya ce kai kaza da ita ka ba wa ne ka bawa kaza ka ba kaza shi yasa da ya tashi kyautata marasa shi sai ya ce wa ati dhal qurba haqqahu wal miskina ka bawa ko kuma ku bawa ma'abuta kusanci haƙƙin su da kuma miskinai ma'ana haƙƙin su ne Allah madaukakin sarki ya karba ya ba su a cikin dukiyar ka kuma dole ka ba su idan baka ba su ba sai Allah madaukakin sarki ya kama ka to shi yasa wannan bawa da ya tashi jingina dukiyar sai jingina ta zuwa ga mai ita shine Allah madaukakin sarki yace atete ni malak ya ubangiji ka bani dukiyarka fa kuntu ubayi'u an-nas wa na kasance ina harkar cinikayya da mutane wa kana min khuluqi ya kasance daga cikin dabi'ata wajen gudanar da kasuwanci da yan uwana mutane aljawazu shine kauda kai da yafiya game da abinda na samu na cinikayya tsakanina da su yace fa kuntu atayassaru ala al-musiri na kasance ina saukakawa ga mutumin da yake da hali idan zai cinikayya mutumin da yake da hali idan yazo siyar abin sa baya takura masa baya kura maleji baya shake shi karshen riba ya ce sai ya ci karshen riba a'a abin da ya samu sai ya karba kawai idan ba bai cika ba akwai dan gibi haka bai zai karba ya yafi masa sawar haka yake mu'amalarsa idan kana da halin da zaka sai abin ka bashi kudin ki yace wa unzirul mursir ina kuma a daga kafa ga wanda bashi da shi waɗanda suke cikin kunci kuma da matsi sai an daga musu kafa idan sun zo wallahi ayi hakuri babu hali ne babu kaza sai yace babu talaka je Allah ya tsare idan ka samu kakawo yace wannan dabi'ar su ce haka yake kasuwancin sa fa qala Allah ta'ala sai Allah madaukakin sarki yace ana ahqqu bidhalika minka ya kai bawana wannan aiki da kake ni nafi cancantar da yi maka irin sa wannan mu'amala da kake da mutane ni nafi cancanta da yi maka irin ta tajawazu an abdi sai Allah ya ce da mala'ikunsa ku kawar da kai ga bawana ku kyale shi Allah madaukakin sarki ya gafarta masa fa qala Uqbah bin Amir wa Abu Mas'ud al-Ansari sabai guda biyu da suka rawaito hadisin sune Uqbah ibn Amir da Abu Mas'ud al-Ansari radiyallahu anhuma Allah kara musu yarda suka ce hakaza sami'nahu min fi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin haka muka ji shi daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bana hadisin abinda yake mana bayani akan sa yan uwa shine karin bayani ne game da abubuwan da hadisan da suka gabata suka tabbatar shine kau da kai ga mutumin da kake bi bashi shi wannan bawan Allah ya kasance daga cikin dabi'ar sa yadda yake mu'amalantar mutane shine duk lokacin da me shi yazo masa zai karba abin da ya samu idan yazo siya zai karba abin da ya samu ne mukaddara abin ana sai da shi naira 5000 ko abin da yake ba da haka sai yazo masa da naira 1500 zai karba ya ce je ka ba matsal ina fata fahimta zai karba ya kawo da kai kun ga wannan ba karamin kalubale bane game da wani game da wata dabi'a da ɗan kasuwan mu suke da shi kuma yanzu ba karamin kalubale bane wai ba ma saukakawa ba mutum zai sai kaya akan farashi mai sauki amma sai zai sa su a store ya koyi kayan da ake bukatar su haliyan ana bukatar su a lokacin kayan abinci ko abin da kamar haka sai mutum zai sa su a store ya koyi ya sai abu 4000 naira 5000 ko 7000 sai abin ya ninka ya zama 14000 ko 17000 sai ya fito da shi ya rika sayar da mutane a 17000 akwai masu yawa akwai wanda za su sai kaya akan farashi mai sauki sun sai kaya ne akan farashi mai sauki amma sai ai rashin sa'a kayan sun dade ba su shiga ba to sai kasance an samu canjin farashi na kayan idan suka tashi suka tashi ce da kayan nasu za su ce da shi ne akan farashin yadda kayan suka tashi ba akan farashin da suka sai a farko ba akwai wanda za ku gama ana kasuwa ana cikin kasuwa sai gwada an ce kawai farashi ya canza kayan fa gashi tsohon kayan amma sai da an ce su ma farashin nasu ya canza a take to ka ko shakka babu wannan sun raba layi da irin wannan mutumi da Allah madaukakin sarki masa wannan tagomashi duk lokacin da kake sauki wa mutane kai kuma Allah madaukakin sarki zai masa sauki duk lokacin da kake kyautata wa mutane kai ma Allah madaukakin sarki zai kyautata maka amma duk lokacin da kake kokarin matsa mutane kake kokarin takure su kuma Allah madaukakin sarki zai takure ka ba dai kudi bane ba dai abinda kake nema ka samu biyan bukatar ka ba to wallahi ba ka samu biyan bukatar nan to shi sa ko doshi an kasu musu rinka kallon albarka ya kamata su rinka kallo ba matsawa ba ya kamata su rinka kallon mutanen da suke rayuwa da su gaba daya ba kowa yake da halin da yake san abinda zaka kara masa kudi irin mutun yayi sauki Allah madaukakin sarki ya sa masa albarka sai ga shi kansa abinda yake ciki yafi samun albarka sama da mutum ya tsora mai Allah madaukakin sarki ya samu dace malaki rawahu muslim wannan hadisi imam muslim ya fitar da shi a cikin ingantaccen littafin sa hadisi na bakwai a cikin wannan babi wa an abi hurairah radiyallahu anhu qala an karbo wannan hadisi daga sahabi abu huraira Allah ya kara masa yarda qala yace qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da amincin Allah ya kara tabbata a gare shi yace man anzara mu'siran wanda duk yajra wanda yake cikin kunci awwada lahu ko kuma yafe masa bashin da yake da yake kansa yajra shi ya daga masa kafa ko kuma gaba daya ce ma ya yafe masa yaje
annabi kira da amince tsara tabbata a gare shi yace adallahullahu yawmal qiyamati Allah madaukin sarki zai masa inuwa ranar tashin alkiyama tahta dhillil arshi karkashin inuwa al'arshi yawma la dhilla illa dhillu ranar da babu wata inuwa sai inuwar Allah madaukin sarki rawahu tirmizi wannan hadisi imamu tirmizi ya fitar da shi wa qala yace hadithun hasanun sahihun hadisi ne da yake mai kyau ko kuma ingantacce to ɗan uwa kun ji wata falalan ba duk mutumin da yake jiran yake saurara yake daga kafa ga mutumin da yake cikin kunci lokacin da yake bin sa bashi to Allah madaukakin sarki zai sa shi a cikin inuwar da babu wata ranar da babu wata inuwa sai inuwar malamai suka ce wannan yana ɗaya daga cikin mutane takwas da Allah madaukakin sarki ce zai sa shi a cikin inuwa ranar da babu wata inuwa sai inuwar wannan shine cikon data wancan hadisi ya kawo guda nawa guda takwas ko wannan kuma sai kawo cikon data ran yana ciki shine wa mutumin da yake daga kafa ga wanda yake bi bashi ko kuma wanda yake yafe masa bashin gaba daya wato malami suka ce kamar yadda Sheikh Sali Muhammad bin Uthaymeen yake cewa shi jiran mutumin da yake cikin kunci da matsi kada ka takura masa ka matsa masa yace shi wannan wajibi ne me yasa yace saboda Allah madaukakin sarki yayi umarni umarni kuma na wajibi a cikin alqur'ani fa in kana bu usratin fanadiratun ila maisara amma wa an tasaddaqu khairul lakum Allah madaukakin sarki yace ba in kana bu usratin idan mutun ya kasance ma abucin kunci ne da takura ba shi da shi a lokacin sai Allah madaukakin sarki yace fanadiratun to asaurara masa ayi masa dako a jira shi ila maisara zuwa lokacin da zai sami yarma ina fata an fahimta amma sai Allah madaukakin sarki yace wa an tasaddaqu da za ku yi sadaka da wannan abin da yake binka bashi ka ce na yafe maka je ka Allah ya ce huwa khairul lakum shine fi muku alkhair to abin guda biyu ne akwai daga kafa akwai yafiya shi daga kafar ga mutumin da ka tabbatar yana cikin kunci wajibi ne ina fata an fahimta shi kuma yafiyar wannan abin ne da yake mustabi in ka ga dama ka yafe in baka ga dama ba haƙƙinka ne dole sai an baka kayan ka babu laifi amma yanayin da ake ciki yanzu galibi idan ka je kotunan mu wata rana ka dan gode zuwa kotu ko ka je ka zauna kallo ka gani zaka ga kashi 80 ko 75 na shari'o'in da ake a kotu zaka ko dai kotun da ta shafi aure ko kotun da ta shafi kasuwanci da cinikayya shari'a da ta shafi aure ko shari'a da ta shafi kasuwanci da cinikayya galibi wannan ya kawo wancan bashi ya cinye masa kuɗi wannan yau wannan zamba cikin aminci wannan bashi ne ya hana shi wannan ya bashi ajiya ya cinye haka ko dai mas'alar aure ko kuma mas'alar cinikayya galibi musamman shari'a ko tunan shari'a musulunci wata rana ka ji za ka ga abin da yake faruwa kenan galibi to ya kamata kamar yadda Uthaymeen yake faɗa cewa alƙalai su rinka lura da irin waɗannan abubuwa duk lokacin da shari'a ta zo shi alƙali kalle yanayin mutum da halin sa sai a bincike akan sa idan aka tabbatar da cewa mutum yana cikin kunci da matsi to shi wanda ya kawo ƙararsa a gaya masa cewa ba shi da haƙƙin da zai daure shi kuma ya takura masa ya bari sai ya samu ina fata a fahimci wannan zancen da kyau amma ya kasance an yi bincike mai kyau an tabbatar ba shi da shi ne ba shi da halin kuma da zai samu wannan ba sakaci ba akwai sakaci mutum ya samu yana da shi ya hana ka ina fata an fahimta ba wannan ake bayani ba wannan ya kamata alƙali ya matsa shi lallai sai ya fito da mai haƙƙi haƙƙinsa amma an tabbatar ba shi da shi ba kuma da hanyar da zai same shi to in ma ka takura masa ka kai shi wajen alƙali na zai samu abin da zai ba sai dai a kai shi a kulle idan a kulle kuma kudinka ya fito to kai mai ribi ka a ciki gina ina fata an fahimta malam Uthaymeen yake cewa ya kamata alƙalai da masu shari'a su rinka lura da irin waɗannan abubuwa amma matuƙar mutum yana da halin da zai biya mutum bashinsa to dama alƙalin amfanin alƙalanci kenan amfanin hukunci kenan amfanin hukuma kenan sai ta shiga sai ta matsa wancan wanda ya hana wannan haƙƙinsa sai ya fito masa da haƙƙinsa sai ya bashi kaga shari'a ta yi aiki kenan abin da ya kamata kenan kamar yadda annabi kira da musu tsara tabbata a gare shi faɗa cikin hadisi Bukhari da Muslim yake cewa maqul ghani dhulm taurin bashin mutumin da yake da hali zalunci kana da hali ka karɓi bashin mutum ka kibiyansa wannan zalunci ne ana ɗaukar ka matsayin azalimi ina rubuta maka alaki zalunci haka annabi kira da musu tsara tabbata a gare shi fa zalunci amma ba ka da shi fa wannan babu yadda aka iya saboda haka dole ne ɗan uwan mu rinka kallon mu'amalar da ke tsakanin mu irin waɗannan mu idan sun taso kada kawai ka rufe ido dan kana bin wani bashi ka rufe ido ka ce wallahi ko ta wannan hadisi ya biya ka ko ta wannan hadisi ya biya ka ba daidai ba ba daidai bane ka kalle ne yanda yake ciki idan babu sakaci a cikin gaskiya da yawa daga cikin al'amuran mu ne zai uwa akwai sakaci mutum zai je karɓa bashin da shi ya san ba zai iya biya ba wani ma lokacin da yake karɓa bashin wallahi a cikin zuciyarsa bashi da niyyar biya bashi ya san bashi da dalilin da zai samu abu amma zai je ya tsara mutum ya kalamance shi ya ce masa insha Allah ta'ala sati guda zan baka sati mai sati guda tana cika kuma sai ka da mutum karansa in ka bullo ta gabas shi kuma sai yamma in ya ganka sai ya canza hanya in kai sallama sai ya je a ce baya in ka kira shi awa ba zai daga ba to ta za ka baki ka kira na'am na'am 100 eh subhanallah a ga tabiya 100 nan to kaga wannan ai sakaci ne eh subhanallah subhanallah na gane kaga wannan ai sakaci ne subhanallah yanzu a ce ana bin mace bashin 1800 saboda Allah 1800 kuma mace mata gida ana binta naira 150 sai ta ga bari ta je wajen wancan ta karba ta biya wancan ta je wajen haka aka ta karba wajen wannan daga 150 sai kudi suka zama 1800 Allah ya fitar da ita Allah ya bata mafita tana bukata addu'a Allah madaukakin sarki ya bata mafita Allah ya sani mata abin da za ta biya kamar yadda na sha gaya mana yan uwa bashi da dadi gaskiya bashi in ka ga mutum ya karɓi bashi dole ce kamar yadda na gaya mana babu yadda zai iya ne ƙarshen abin da zai shine zai karɓi bashi amma in ba haka ba a san bashi kada ya kasance ka sabawa kanka kawai da ka dan ji kana dan buƙatar abu kawai sai ka je karɓi bashi kamar yadda na gaya mana akwai bambanci tsakanin larura da me da buƙata ina fatan fahimta yawa wani abin zai kasance babu yadda zaka yi ne dole ne sai abin ya faru ne mana misali da me kamar abin da ya shafi asibiti kaga abin da ya shafi asibiti ai dole ne baka da dare ina fata an fahimta amma yanzu kawai yanzu mu kaddara cewa bangon gidanka ne yayi fedi kana so ka fenti sai ka daga ciwo bashi ina fata an fahimta ko kuma kawai wani abu ne misali a ce babur kake son siya sai ka je ka ciwo bashi dole ne sai kawo babur amma dole bane ba dole sai ka shiga mota ba kafa ka Allah da Allah madaukakin sarki ya maka sai ka tafiya da ita saboda haka abinda duk bai zama dole ba a hakura kada a je a ciwo bashi saboda annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi mun karanta a hadisan baya neman tsari yake da bashi neman saboda me akwai matsala a cikin bashi to amma an ta kama mutun ya karba ba wani abu ne dan mutun ya karba dan ta kama kamar yadda mun kawo hadisi a baya annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi satin da ya wuce mun karanta hadisi ya karba bashi wani mutun ya zo zai karɓi bashin a wajen annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi me ya faru saboda ka sai kausa sawa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi maza to ashe kaga cin bashi idan ta kama ba laifi bane ko me ya laifi shine ka cika ibiya ko kuma ka ci da niyyar ba za ka biya ba kamar yadda na faɗa wallahi akwai wanda suke da wannan niyyar yawa to irin wannan a gaskiya abin da ya kamata shine a takura mutum ta karfin tsaya fito da mutum hakkinsa dan lokacin da ka zo karɓa a wajen sai mai yan murya kai masa kalamun ce shi kai dadin baki kai masa ji dadi dokai baki kuma abu sai a zo kuma biyan bashi zama to kuma da rigima ka bai kamata ba Allah ba kai sarki ya samu gaci Allah mana tsari da bashi wa alaikum assalam wa rahmatullahi adashi ai ba bashi bane wannan shi adashi kamar yarjejeniya ce ko adashi yarjejeniya ce ajiya ce wannan adashi ajiya ce da ake a wajen wani kai ka kawo ajiya wancan ya kawo ajiya sai aka hada akan cewa idan wata ya sai mu tattara abinda muka ajiye gaba ɗaya sai mu ba mutum ɗaya ina fatan fahimta sai mu ba mutum ɗaya to kaga shi wannan abinda aka ajiye kowanne wanda ya ajiye shi ma yana tsammani idan na sa ɗaukan ya zo a yi mai hada kamar yadda aka ba wancan ɗan a bashi shi ma dai ya yi saboda haka dole ne mutum sai ya biya shi ma idan mutum ya ci adashi shi lokacin da aka bashi ya ci cikin sanyin rai da dadin rai shi kuma nasa daukar ta zo na mutane ta zo ya hana su shi ma ya kamata a matsa shi sai ya biya wannan sakaci ne galibi muna da irin wannan abu zaka ga ana adashi lami lafiya idan naka dauka ya shiga mutane ya tabinda ya je wa ta biyan bukatar da shi to amma da zaran wani ya zo kuma sai ya ga mutum shi na yashin ya dauka ya biya tunda shi ya riga sai ga an da ƙarshe sai ga abin ya karke da rigima ko abin da yake kamata so da katan jarjeje ne ake da farko wajibi ne sai ka biya idan mutum ya biya kuma sai a matsa shi dole sai ya biya Allah ya kyauta
malam
na'am
nace kamar ai ba zai zama laifi
na'am
kamar bashi
na'am eh wannan ma larura ce larura ce wannan babu laifi insha Allah ta'ala ba laifi amma dai bashin da zai ci ya kasance ba bashi bane irin na banki wanda yake dauki da ruwa yawa an bashi ne kawai da zai karba a wajen wani babu laifi amma bashin bankin da yake dauki da ruwa wannan haramun bai kamata ya karba wannan hadisi na takwas na'am 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 na gane eh na gane na fahimta eh na gane eh su wannan bashin da za'i suke bayarwa galibi shari'a ta yarda da shi ba bashi bane da yake dauke da ruwa yanzu misali kana son bashi zaka sayi mota to ba kudin za su baka za su je su siya maka mota ne an fahimta su siya maka mota ne ai ciniki misali mota 2500 ce sai su ya maka ita a 2500 sai su ce to sun sai maka ita 2550 haka suke wannan babu ne wannan cinikayya ne babu ne fi insha Allah ta'ala amma yanzu misali a ce kudin kake bukata naira 2000 kake bukata sai kaje aka maka 2050 to idan ka tashi biya 2000 shine haƙƙin su wannan naira 2050 din ta zama riba da kai da su duk kun shiga cikin tsinar Allah madaukaki ina fatan fahimta Allah ya kiyaye wa an jabir radiyallahu anhu wannan hadisi an karbo shi daga jabir na abdullahi al-ansari Allah kara masa yarda annan nabiy sallallahu alaihi wasallam daga annabi kira da amince tsara tabbata a gare shi ishtara minhu ba'iran yasi raqumi daga wajen jabir dan abdullahi fa wazana lahu annabi kira da amince tsara tabbata a gare shi ya auna masa farashin wannan raqumi da yake kun san su suna kudin su wancan lokaci dinari ne da azafa kuma auna su ake ni ina fata an fahimta to raqumin an sai shi ne a matsayin ukiya daya an san ukiya ai go ukiya ɗaya ita ce dirhami 40 dirhami 40 ita ce ukiya ɗaya to annabi tsira da mutum tsara tabbata a gare shi ya sai raqumin ukiya ɗaya yace yazo idan sun dawo da tafiya ne abin ya faru yace idan sun dawo gida yazo ya karbi kuɗin bayan sun dawo sai bila aje auna masa kuɗin sa a bashi shine fa wazana da aka auna masa kuɗin sa fa arjaha aka kuma cika masa awa sai da ya kasance ma a kokarin awan sai da aka yi masa ƙari annabi tsira da mutum tsara tabbata a gare shi kuma yana sanin shi yasa aka yi masa ƙari a cikin abin da aka siya din to kun ga wannan daman muna bayani ne akan babin da yake bayani akan me kyakkyawan biyan bashi ko kyakkyawan me neman a biya ka bashi ina fata an fahimta to yadda hadisin yake hadisin na cikin Bukhari da Muslim annabi tsira da mutum tsara tabbata a gare shi haka ta yaki shi da sabon sa wasu daga cikin malamai suka ce ghazwatu dhatir riqan wani yaki da ake ce masa ghazwatu dhatir riqan to hanyar dawa sai raqumin Jabir dan Abdullahi ya samu matsala wata rashin lafiya ta kama shi ta yadda baya sauri a hankali yake tafiya saboda kasa annabi tsira da mutum tsara tabbata a gare shi ya fahimci Jabir yana cikin matsala yana cikin damuwa annabi tsira da mutum tsara tabbata a gare shi ya tambaye shi ce me yake faruwa ya Jabir yace masa ai raqumin sa ne ya samu matsala ba ya iya tafiya annabi tsira da mutum tsara tabbata a gare shi ya sauko daga kan nasa raqumin da kwagirin sa a hannu yayin wannan raqumin addu'a ya zungure shi da kwagirin sa yace da Jabir haka su gaba tafiya yana hawa yace sai ga raqumin hawan dan zabura yake saboda lafiya a lokacin nan da sai ya dawo hayyacin sa suka dawo hanya suka dawo suka taho garin Madina a hanya ne sai Annabi tsira da mutum tsara tabbata a gareshi kace da Jabir bin Abdullahi ka siyan min da wannan raqumin mana wata ruwaya sai Jabir yace a shi ba zai siyar ba a kuma sa ba ni siyarwa ba Annabi tsira da mutum tsara tabbata a gareshi kare cewa ka siyan min da wannan raqumin ya rasulullahi wannan raqumin ai ina son sa na amfani sai da suka yaka sau uku da Jabir ya ga Annabi tsira da mutum tsara tabbata a gareshi ya dage sai ce to ya rasulullahi na siyan maka sai Annabi da kansa yayi wa raqumin farashi ce na siya ukiya daya ukiya daya ta fi karfin farashin raqumin sosai da sosai kamar abin ka da zai dubu goma a ci an siya 20,000 kaga ai ba ka ci ba Jabir ya ce to babu kuma ya rasulullahi na sallama annabi ya ce da jabirin abdullahi idan mun dawo ka zo ka same ni a masallaci ka kawo min raƙumi ka karbi in ka sauke kayanka a gida ka kawo min raƙumi ka karbi kuɗinka saboda ka jabir ya dawo gida ya je gida ya sauke kayan raƙuminsa da duk abubuwan da suke kansa jawo raƙumi ya kawo annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya same shi a masallaci annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce daure raƙumi a wajen masallaci ka shigo kai nafila raka'a biyu tukunna saboda ka daure raƙumi ya shigo yana nafila raka'a biyu sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce da bilal ajiya auna masa kudinsa saboda ka aka ji aka auna masa oki annabi ya ce kuma ka cika masa idan ka tashi auna masa a wata ruwaya ma kace sai da aka ƙara masa wasu 'yan dirhamomi a cikin kuɗin nasa bayan abin da yake raƙuminsa bai kai ba aka bashi sannan kuma aka ƙara masa sallallahu alaihi wasallam aka ƙara masa akan kuɗinsa jabir ya karɓi kuɗi yana ta murna ya tafi gida har ya tafi sai annabi ya ce da bilal aje a kirawo shi saboda haka aka je aka kirawo jabir shi ya ɗauka ba ko fasa cinikin aka kaga da matsala yadda yake gani ya samu abin nan sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce ya jabir yanzu kana tsammani waccan musanyen magana da muka rinka yi da kai hanya in ce ka siyan min ka ce ba za ka siyan ba ka dauka so nake kawai karɓar raƙuminka ya ce to ba haka ba ya ɗauki raƙuminka farashin ma kuma duk haɗadin na baka sallallahu alaihi wasallam aka bashi raƙumin kuma aka bashi kuɗin raƙumin sallallahu alaihi wasallam duk aka haɗa aka bashi wannan hadisi muttafaqun alaihi bukhari da muslimi suka fitar da shi wa an abi safwan suwaid ibn qais radiyallahu anhu qala hadisi ne tara an karbo shi daga Abu Safwan shine Suwaid dan Qais Allah ya kara masa yarda kale yace jalabtu ana wa makhramatu al-abdi bazzan min hajara faja'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam fasawa manasarawila yace jalabtu ana wa makhramatu al-abdi bazzan min hajara yace mun je mun samu haja ta gwanjo shine bazzan irin kayan sawa irin na gonjo sun je wani gari da ake ce masa Hajar sunan gari ne Hajar gari ne da yake kusa da garin Madina tsakanin sa da garin Bahrain kusan tafiya kwana bakwai ce anan suka je suka saro kaya kamar ɗan kasuwa ne sun je fata wuce wani gari sun so kuma sun shigo da shi wannan tun ana garin Makka ne kafin ai Madina kamar aje garin Madina tun kafin ai manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya hijira daga garin Makka zuwa Madina yace saboda ka saka kawo garin su kawo wannan kaya garin Makka kamar yadda ya tabbata a cikin wata ruwaya wasu ruwayoyin fa ataina bihi ila makkata muka zo da shi zuwa garin Makka faja'a annabi sallallahu alaihi wasallam bayan mun kawo kaya mun baje haja mun bude su duk mai bukata ya zo ya dauka shi yake nan sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi zo inda muke fasawa mana sarawi sai ya dauki wani wando zai siya a wajen mu zai cinikin sa wando mai sunan wando shine as-sarawi kun ga ina wanda suke cewa ina tilan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi lokacin annabi akwai wando ne akwai wando kware da gaske ina fatan fahimta akwai wanda suke cewa ai an ce annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana dage tufafinsa baya jan kasa baya wuce idan sa wuce su ce wai to in haka ne waye tilan annabi ya sa wando ne gashi annabi ya sa wando sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi ingantacce ina fatan fahimta wannan ba ma kamun a koma garin Madina bane tun a garin Makka wannan abin bai faru dake kamar da dike ya tabbata tun a garin Makka ne abin ya faru annabi tsira da aminci tsara tabbata a garin shi ya sai wando ya sa bai sa ba annabi tsira da aminci tsara tabbata a garin shi ya sai wando idan mutum ya sai kaya yana sai ne dan yayi me dan ya sa zaka je kasuwa ka siyo yadi ka je kasuwa yadi ne dan a dinka maka kai me ka sa idan kai ma abocin sa ƙarin kaya ne zaka je ka ɗan gwanjo ka so ka zo idan kai ne dan ka sa a jikinka to haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya shiga kasuwa ya je siyo wando shi ma dan ya sa yace wa indi wazan yazidu bil ajr yace a kusa da mu akwai wani mai auna kuɗi ko mai auna kayan da aka siya yazidu bil ajr yana aunawa ne a biya shi ya aje mizani ne ko kuma scale idan masu siyan kaya sun siya sai su kawo ya auna musu sai wanda ya siya din kuma sai ya biya ba wanda suka siya ba masu siyar bane suke biya a'a wanda ya siya shine zai biya faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace lil wazan ga wannan mai auna kaya yace zin wa arji ka auna kuma ka rinjayar ko kuma ka cika awan naka ma'ana ka cika awan naka kada ka toye musu komai ka yadda kudin zai fito daidai wanda da danne biya su hakin su ina fatan fahimta saboda haka annabi kira da mutsi tsara tabbata a gare shi duk lokacin da ya sai kaya a wajen wani baya neman me ake cewa ba baya neman sauki ba dan ko yana da masauki ayo me ake cewa baya neman ya hawuyan mutum ina fatan fahimta yawa baya neman ya hawuyan mutum dan wani ka san sai amfani da kujerarsa ta malanta ko ta addini ko to ta shahara da yi da sauransu yanzu zai ciniki daga sai da bari sai ya ce aka rama kallawu ne ai masa abin na ga muku daga cikin magabata na baka labari anan wajen akwai wanda ya taba zuwa zai sai kaya a wajen wani shi wanda zai sai kayan bai san shi ba akwai wani a gefe shi kuma ya san shi yana cikin ciniki sai wancan ya ce kai akrama kallon ne fa kai mai sauki sai je kai kallon chat din shi malamin sai je kai kallon chat din ya ce kai an ce maka na zo sai abu da addini na ne ce kudi na na zubo a aljuzan sai kai na ce to wallahi na ma fa sai a wajen kawai sai ya tafi sai ce to idan ruwan ka ce wani akrama kallon ka banda kawai da sai ya kudi na ba shi bane shi ne abin da ya kamata saboda haka dogaro da kai kenan baya bukata a ce za a mai sauki saboda addinin sa ko abin da ya kamata annabi kira da mutsi tsara tabbata a gare shi ce ka auna kuma ka cika awan yadda farashin zai fito yadda ya kamata na ba su haƙin su yadda yake cikakke rawa Abu Dawud da Tirmidhi wannan hadisi Imam Abu Dawud ya fitar da shi da Imam Tirmidhi wa qala Imam Tirmidhi ce hadithun hasanun sahihun wannan hadisi yana da martaba hasan ko kuma sahihi kitabul ilmi littafin ilimi wannan ko muqaddama ce zan insha Allah ta'ala sai mu dakata yanzu mun bar kitabul jihadi kuma zamu shiga kitabul ilmi littafin da zai bayani game da ilimi yan kwadin lokacin da malamai suka yi babi a cikin littafin su ko kuma ayat alqur'ani ta bayani game da ilimi tana bayani ne game da ilimin da zaka san Allah da shi ilimin da zaka san alqur'ani da tafsirin alqur'ani da hadisan annabi kira da amince tsara tabbata a gare shi ina fatan fahimta duk lokacin da kaji an yi bayani akan falalar ilimi ko masu ilimi waɗannan ake nufi masu koyar da alqur'ani ko hadisi ko aqida ko fiqh ko fahimta addini su ake nufi amma ilimin da ya shafi ilimin sana'a ko ilimin duniya wannan ba da shi ake ba tare da cewa shi ma ilimi ne mai amfani da zai amfane ka a duniyar ka amma falalar ba ta shafe shi ina ba ta fahimta yawa duk lokacin da kaji an yi bayani akan littafin addini game da ilimi shi ake nufi saboda in aka ce ilimi kawai kamar yadda Ibn Qayyim yake cewa al-ilmu qala Allah qala ar-rasul qala as-sahabatu laysa bit-tanwih mal ilmu nasbaka lil-ikhtilaf fasahatan bayna ar-rasul wa bayna ra'y faqih yace ilimi in kana so ka san menene ilimi shine qala Allah ace Allah yace qala ar-rasul ace manzo yace qala as-sahabatu sahabbai sun fassara shi kan yace laysa bit-tanwih ba rudun kwalwa bane ba kace nace bane ba kai kawo bane yace mal ilmu nasbaka lil khilafi fasahatan bayna ar-rasul wa bayna ra'y faqih ba ilimi bane ace Allah madaukin sarki ya ce ka rika kokarin kawo magana wani malamin fiqh kace to me ko malamin fiqh wane yace a ilimin masdarin ilimin shine Allah ya ce annabi ya ce idan kaje ace malamin fiqh wane yace ka za ta kokarin fito da ma'anar ayoyi ke kokarin fito da ma'anar hadisin yake amma ba dan ya ci karo da abin da Allah ko annabi ya ce ba ina fata an fahimta haka nan Imam Shafi yake cewa kullul ulumi siwa alquran mushqilatu ila alhadith aw ilm fiqh fi ad-din alilm ma fihi qala hadathana wa ma siwa dhaka fa waswas ash-shaytan yace kullul ulumi siwa alquran dukkan ilimin da ba alqurani ba mushqilatu shagala ne wasa ne kai rukumi yace ila alhadith aw ilm alfiqh fi ad-din sai da ilimin hadisi ko ilimin da zai taimaka maka wajen fahimtar addini yace alilmu ma fihi qala hadathana ilimi shine abin da zaka gane cewa qala hadathana wani ilimin hadisi kenan yace wa waswa zaka duk abin da ba wannan ba waswasu shaytan ne kawai saboda haka ƴan uwa idan aka ce ilimi ana nufin ilimin alqurani ko hadisi ko abin da zai taimaka maka wajen fahimtar su ya shiga cikin ilimin addini duk nassin da zamu kawo na'am to bismillah na'am to bismillah amma daya a matsayin na'am tabin ba
na'am
na'am sallallahu alaihi wasallam
na'am to wannan hadisi yana magana ta kan wajibi ko kuma
na'am
sahabi
to insha Allah ta'ala na'am
Allah ta na
na'am
dan sahabi yana wuce kawo wani ma za ka har taki
gaskiya na fahimci ka to insha Allah ta'ala wannan tambayoyi naka yanzu muka kamata to zan ba da amsar su saboda mu mutabakan maudu'in kai yanzu da mun gama karatu insha Allah ta'ala zan ba da amsar akwai wasu mubayyiza da malami suke kawowa cewa wai za a yi muqarana tsakanin ilimi da dukiya cewa da ilimi da dukiya wale ne yafi amfani a cikin mutane amma galibi wannan muqaranar galibi wannan muqarana yanzu za a fahimci yadda ya kamata galibi malaman da suka san muhimmancin ilimi suka san martabarsa su wannan abu ne da yake mai sauki a wajen sa amma galibi yanzu kace da Allah da baka ilimi da baka dukiya wanda kake so ba na manta wani abokin mu ne ana tattaunawa ana hira sai ake tambaye shi cewa akwai ne hamshakin malami daga cikin malaman garin nan kusan duk kasan nan an san shi akwai kuma wani mai kudi shi mai kudi ba za ka dauke shi irin sawun can za ka dauke shi da matsayin average na mai kudi ba mai kudi cancan ba sai aka tambaye shi aka ce da Allah da ka zama wancan hamshakin malamin da ka zama wannan mai kudin dan matsakaicin mai kudin ne da Allah wanda ya kafa so shi ne ya yi tunani shi ne yake cewa to shi wancan mai kudin da Allah shin yana da sallah ko ba shi da shi wa ilmi ya da sallah ko ba shi da shi in yana da sallah to ko bai mutu ba yi to shi zai yi galibi ba a fahimta irin wannan yaran ba malami suka ce daga cikin abin da zai nuna maka ilimi shine game da kuɗi shi ilimi gadan annabawa ne yayin da shi kuma kuɗi gadan masu kuɗi ne an fahimta da annabawa da masu kuɗi suka ba daraja ai ba haɗi ba ko suka ce shi ilimi ƙaruwa yake yi duk lokacin da kake karantar da shi duk mutumin da yake karantarwa idan ya tashi karantarwa zai je ya bincike ya bahasi wannan bahasin da yake da binciken da yake yi ilimi yake ƙara ƙwaƙwalwarsa ina fatan fahimta shi sa kana karantar da ilimi kana ba da shi yana ƙaruwa da shi a ba kuɗi lokacin da kake ba da su ba mai suke yi raguwa suke yi suka ce baka taɓa ji an ce ga wani mai ilimi ya tsaya ce iliminsa ya ƙare an fahimta amma mai kuɗi ba masu kuɗi nawa ne ka san su da masu kuɗi ne yanzu ba su da kuɗin amma ka taɓa ji an ce ga wani hamshakin malami yanzu kuma Allah sarki ya ce ba ilimin shi an taɓa jin irin wannan babu haka nan suka ce shi mutumin da yake da ilimi musamman ilimin da yake mai amfani to babu wanda yake samun ilimi mai amfani sai wanda Allah madaukakin sarki ya zaba kuma yake so amma za ka ga dukiya kafiri ma Allah yana ba shi dukiya ba haka bane fasiki ma Allah yana ba shi duk wani mutum banza Allah zai iya ba shi dukiya yanzu mutumin da yafi kowa kudi a duniya ma musulmi ne ba musulmi bane za ka irga mutum biyar wanda suka fi kowa kudi a duniya duk ba musulmi a cikin su duk ba musulmi to amma ka taba ji an ce ga wani ilimin irin ilimin da muke bayani ilimin addini mai amfani ga wani kafiri ya samu ba zai taɓa samu haka nan malami suka ce shi ilimi duk lokacin da ka san shi da yawa to me da kai yake ka zamto bawan Allah na hakika amma dukiya duk lokacin da ka tara ta da yawa me da kai take ka zamto bawan dukiya na hakika ba bawan Allah ba shi sa annabi tsira da mun ci tsara tabbata a gareshi ya ce ai ta isa abdul dinar ko ta isa abdul khamila ta isa abdul haka ina fata an fahimta kaga ashe akwai abdul dinar akwai abdul dar akwai bawan gida akwai bawan dukiya akwai bawan kaza me yasa shi kullun kokari yake wajen me ya kare dukiyarsa kattar ku kullun ta rinka kawo shi kuma wace ilimin sa kullun tura shi yake zuwa ga me bautar Allah madaukakin sarki akwai wani malami da naga yayin rubutu ya kawo mubayyazat dake tsakanin ilimi da dukiya kusan guda 40 to amma wasu yanayin zamanin da muke ciki ba za su faɗi ba dan idan an faɗa ba za ka ga abin ba haka yake bane saboda yadda mutane suka lura akan dukiya yanzu galibi dukiyar tafi shiga cikin rabu sama da mai sama da karatu yadda za ka gane haka shine kana da iyayen gida guda biyu daya ya taimaka maka wajen samun ilimin addini yadda ya kamata baka iya sallah ba da alula da sauransu shi ya koya maka wancan kuma hamshakin mai kudi ne ya kai kasuwa ka zama mai kudi da Allah wanda zaka fi girmamawa a ciki tsakani da Allah a zamanin wani wanda ake fi girmamawa ai babu haɗi ba kwata kwata shi wancan aka raba kallawa ne dai kawai Allah ya saka da alkeji amma wancan za a ga ai mai gidana ɗan alfahari ne shi saboda ya maka mai yawwa amma wanda ya baka ne mai gangan shi ma sai ka haɗare mai bi karɓa ya zo yi abinda aka stake sai ka haɗare to a gaskiya abinda ya sa muƙaranar ba za ta yi kyau ba shi ne yadda mutane gaba ɗaya zuciyarmu ta kuma zuwa ga kuɗi gaskiya yanzu mutuncin mutum da darajarsa shi ne yana da kuɗi ba yana da ilimi duk karatunka ta iliminka wallahi in baka da kuɗi baka da mutunci a wajen mutane Allah ba haka ba ne duk karatun kai yanzu duk me yasa ku ga da yawa daga cikin malaman su ma sun dage sai sun zama su kudi yanzu ba haka bane saboda ba su ba ka da mutunci da yawa za ka ga mutum ko harka addini yake shi ma yanzu ya dage sai ya zama mai kudi yanzu saboda ba mutunci ne mutanen da kake karantawa da mutanen da kake mu'amala da su da sauransu duk ba a ganin ka da mutunci wancan wanda yake da kudi ko fa baya ba su wallahi sun faga na mutuncin su sama da kai haka ilimi ya kasance sai dai kawai ayi fi sabilillahi Allah madaukar sarki ba da lada dan uwa ina ganin insha Allah ta'ala anan zamu da ta sati mai zuwa idan mun zo kai tsaye sai mu tashi a muqaddima da malami na ayoyin da ya kawo sai kuma shiga cikin hadisin kai tsaye Allah madaukin sarki ya samu dace wadannan tambayoyi na malami Aminu guda biyu na farko yace idan aka tashi hada sau me ake hadawa ana hada dan yatsu ne ko diddige a duka biyun ake hadawa amma abinda aka fi so shine diga dugan ku sahabu daga digan kusa ba dan yatsa ka ba saboda wannan lokaci zaka mutun ya dan turo dan yatsa kadan amma ya kasance jikinsa da dan kunsa bai hadu ba iya kuma kafa ka da yake hada ba har dangan jiki yake hada wa duka gaba daya saboda haka bayani akan so kusan abu ne da an riga an sha mai tashi Allah ya ba mu ikon gyara abu nabi kuma ya bayani akan hadisin da yake bayani game da dake kaya ko abin da ya kamata haka wannan ayi hadisi ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata a gare shi yace duk abin da yake kasa da idan sawu to sauran abin da yake kasa yana cikin wuta kaga duk abin da aka yi narkon wuta akan sa aka ce mata wasu mustabi bane wannan abin da yake wajibi ba bai yadda za aka abin da yake mustabi a ce za a saka a wuta ko ba ka bane saboda haka illa iyakaci wanda yake ya gode wa Allah madaukakin sarki wanda baya yi kuma ya rinka tuba yana istighfari Allah madaukakin sarki ya bashi ikon gidan gaba ina fata an fahimta saboda haka abu ne da yake Annabi tsira da mutsi tsara tabbata a gare shi ya faɗa hadisi masu yawa akan sa hadisi ba ɗaya ba biyu ba uku masu yawa akai kuma da suna nan ta karantawa suna cikin Bukhari wasu Muslim wasu tawar da tafi hadisi ga sa saboda haka wanda Allah madaukakin sarki ya ce maka yake yi to sai gode Allah madaukakin sarki wanda kuma baya yi to Allah ya shirye da mu gaba daya na'am la yaqbalu Allah na'am eh wannan hadisi ne da shi bai inganta ba ina kika hadisi al-Imam Abu Dawud ya fitar amma hadisi ne bai inganta ba Allah madaukakin sarki baya karba sallah wanda yake zanta fa hadisin yana nan tabbas amma bai inganta ba gaskiya rawayin shi bai inganta ba saboda haka mutumin akwai bambanci tsakanin mutumin da tufafin sai wuce idan saura kuma wanda yake shi yake jan kasa shi wannan kuma wannan hadisin da ka ba akwai hadisan da suke narko a kansa wanda Allah madaukakin sarki ne cewa ba zai kalle shi ko kallon sa ba zai karanta shi alkiyama shine daga ciki akwai mutumin da yake jan tufafin sa Annabi tsira da amince tsara tabbata karshe yace man jarra sabahu khiyala duk wanda ya ja tufafin sa saboda ji da takama da isa to Allah madaukakin sarki ko kallon sa ba zai karanta shi alkiyama saboda ka kawo banci da akan mutumin da ya ja tufafin sa da kuma wanda tufafin sa ya wuce idan sawu shi mutumin da tufafin sa ya wuce idan sawu yayi sabo Allah kuma zai kama shi akan wancan abin amma girman laifin sa bai kai na wanda ya ja tufafin sa a kasa ina fata an fahimta saboda ka irin wannan hadisin suna da nauyi suna da nauyi kodai da gaskiya saboda jama'a da yawa abu ne da suke gani kamar idan mutum ya dage tufafin sa yanzu yayi wa ka zama wani idiot ko abin da ya kamata haka amma dai ko ma dai menene addini ne kuma haka annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi koyar da sabon sa kuma al'abari ne kuma zai canza ba saboda ka kai ba kai ba wannan kuma wani abu ne na daban in baka yi ba to wannan kai da Allah madaukakin sarki ko kuma kai to sai ka gode wa Allah madaukakin sarki kada kuma ka je ka ranka zargin wanda musulmi kana cewa ba mutum ba musulmi bane ko sun yi kaza ba daidai bane shi ma wannan idan mutum ka gane abin da ba daidai ba sai kai masa addu'a Allah madaukakin sarki shirye shi zaka iya masa nasiha ka masa nasiha amma kuma gefe kana cewa duk wanda yake kaza ba musulmi bane ko kana fasikantar da shi ko kana abin da ya kamata haka shi ma wannan kuma ya ka shiga laifi kusan fiye da laifin da yake ci Allah subhanahu wataala ya samu dace abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muke Allah madaukakin sarki ya fi mana وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك